heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniya race tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau Litinin 24 ga watan Oktoba 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a yayin da hukumomin birane a kasashen Afirka ke dada aiwatar da dokokin tsarin gine-gine saboda a kiyaye hanyoyin ruwa da na ababen hawa, su ma hukumomi a jihar Jamagaran na jamhuriyar Niger sun shiga daukar wannan matakin. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Sarfilu Hashim Gumel da halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin sa na daren jiya Lahadi cewa Rasha ce kadai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu yayi cewa Ukraine za ta iya tayar da bom din nukiliya da makirci. A sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana, Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shoigu ya shirya taro takwarorin sa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bom din nukiliya. Kowa ya fahimci komai da kyau. Kowa ya fahimci wane ne tushen duk wani makircin bom din nukiliya da za a iya tunani a cikin wannan yakin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Shoigu ya bayyana damuwarsa ga takwarorinsa na Amurka da Birtaniya da Faransa da kuma Turkiya game da samun tsokana daga Ukraine da ke alaka da wani kazamin bom. Wata na'ura ce da ke amfani da fashewar mawambai wajen yaɗa turiri mai lahanin gaske. Lahaninsa bai kai na cikakkiyar fashewar nukiliya ba, amma yana iya yaɗa turiri mai matakan lahanin, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wani harin da ake kyauta zaton na 'yan ta'adda ne suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin Nijar kusa da kan iyaka da kasar Mali ya kashe mutane 11, kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaida a kamfanin dillancin labarai AFP jiya Lahadi. An kai harin ne akan wata hanya mai nisa a yankin da ake kira iyakoki uku tsakanin Nijar da Mali da Burkina Faso da ke fama da matsalar 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida da kuma kungiyar ISIS. Wani jami'in karamar hukuma a yankin Bani Bango da aka kai harin ya ce wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun tare wasu manyan motoci uku a wata hanya ranar Asabar inda suka kashe mutane 9. Ya ƙara da cewa mutane 2 da suke kan babur su ma sun mutu. Wani dan majalisar dokokin yankin ya kuma tabbatar da mutuwar mutane 11, inda ya ce 2 daga cikin manyan motocin sun kone sannan aka tafi da 1. Hare-haren 'yan bindiga sun yi ƙasa 'yan watannin nan a Bani Bango, wanda ke cikin yankin Talibiri mai faɗin ƙasa da fama da rashin kwanciyar hankali a yammacin Nijar. An sha kama fararen hula a faɗin da ake tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaro. A watan Nuwamban shekarar 2021, hukumomi sun ce an kashe akalla 'yan bindiga 69 masu aikin kare kai a yankin. Gwamnatin mulkin sojan Sudan ta janye izinin wata kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da ta maka ta gaban kotu saboda katse yanar gizo a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar ta gabata, in ji kungiyar jiya Lahadi. Kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta Sudan SCPS ta buƙaci wata kotu a shekarar ta gabata da ta umarci gwamnati ta maido da ayyukan yanar gizo da aka katse a lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba. Ƙarfin ikon da ya kawo cikas ga miƙa mulki ga farar hula. Sau biyu kotu ta yanke hukuncin cewa a maido da yanar gizon, amma hakan bai yiwu ba kafin daga bisani a dawo da ita a ranar 18 ga watan Nuwamban bara. Yasir Megani, shugaban hukumar ta SCPS, ya shirya kamfanin dillancin labarin AFP cewa a miƙa hukuncin janye izinin kungiyar ranar Lahadi 9 ga watan Oktoba bayan shafe shekaru 24 tana aiki.
To nan ba da jimawa ba Sarfir zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan a ci gaba da aiwatar da dokokin tsarin gine-gine da hukumomi ke yi a kasashen Afirka saboda a kiyaye hanyoyin ruwa da na ababen hawa su ma hukumomi a jihar da magaram na jamhuriyar Niger sun shiga daukar wannan mataki na baya-bayan nan shine irin wannan mataki da hukumomin da'irar da magaram suka dauka saboda ganin yadda rashin abin wannan kaidar da janyo ambaliyar ruwa da sauran matsaloli a cikin gari daga damagaran ga wakilin murya Amurka Tamar Abari da rahoton
wannan mataki ya biyo bayan hukuncin da kotu ta dauka bayan bincike don gano an yi gine-gine ba kan ka'ida ba wannan dabi'a dai ta dade ana yin ta a nan jihar damagaran na ka zo ka sayi inda kake so ka kuma gina shi yadda kake so ba kan ka'ida ba ba kuma tare da mutanen wurin sun so ba Abdulrahim Balarabe shine babban magajin gari na da'irar damagaran ya je da jirgin dankaro inda ya rushe waɗannan gine-gine cikin fushi
hakkin mutane dole ne a bishi gari tsari gare shi an yi lotisima an yi hanyoyi an yi reserve an yi gidaje inda mutane za su abin nan amma kawai ba gaira ba su ba mutane sai su zo su hau titi da gangan su su gine su rarraba ba gaskiya bane garin nan tsari gare shi kuma ba za mu taɓa barin ba irin wannan abuwa muna gani mutane masu wannan gidaje anan kusa sun ka ƙara wanda ya kamata su doko yin su buskan wannan titina sun kawo kuka muka ce to mun saurari kukan su kuma wannan kuka nasu muka ce a ya kamata a kai shi ha gaban juju decision ta justice ta huto ta ce wai wannan abin ba a gaskiya ba aka yi shi kenan dole ne mu da hankali mu daidaita wannan hanyar mu hudda duka wa'annan titinan da mutane suka bin
su kuwa waɗanda aka danne musu hakkin su farin cikin su suka nuna kan rusau din da magajin gari ya aiwatar
alhaji tayar da ni wannan abu ya min dadi ya ma jama'a gaba ɗaya surtu yan wannan yankin dadi titi ne gashi kowa iya gani aka kashe shi wallahi matakiyar mu dadi ya mu dadi in ana haka a ba gawa kashi ne dan mere ya ji tsoro saboda in ka liƙe wannan kofar a nan gurin titin wannan gobe hallo can za ka bayo ka je ka liƙe musu kinan kaga abu bai ba gari su ake ci gaba ba ya koma baya ba
ta kan doka muka bi da muka kai kuka muka abin nan aka mu muka koma muka ga hafuro kira aka ba mu takarda muka je muka ga isiye ya kama mu muka je muka haushe ra muna zuwa muka je aka yi aka kare aka ba mu min kada ID ba an gani an ce titi ne aka mu komi aka bi ka'ida hukuma ta ban gaskiya shari'a
magajin garin ya kara jan hankalin masu irin waɗannan ɗabi'a da ma sauran jama'a cikin kakkausar murya cewar ba za su lamunta ba doka kuma za ta yi aikin ta
kuma muna mutane kashedi wallahi duk wanda ya kuskure ya hau buskan titi a wannan lokacin ko ci reserve insha Allah ba za mu bari ba sai mun nima mutane hakkin su kuma sai mun bi tsarin garin mu irin yadda yake ban bari irin wannan abun yana gukana a cikin garin duk shi kawo matsala rada babu titi ta ina ruwa zai bije gidajen mutane ta ina wuta za su bije gidajen mutane ta ina za a bi in akwai wani abu ya wakana da gudu abu hanya da za a yi babu kina wannan matsala ce katuwa mutane dan san kansu ne kawai dan san abun duniya ne kawai ya riye musu ido dole in ba wannan titinan suka ci ba ko da zaru su ba azumin lahiya ba to wallahi duk wanda ya kuskura ya kare titi mu za mu bude shi kuma shi ne asara in kuma reserve ce wanda aka yi tsarin ta ga inda aka barta dole a barta haka nan gurin saboda baban zaba ai masana suka ce ya kamata a bar reserve a wuri kaza ko gurin in babu reserve ina za a sa lokal yanzu sai a je 12 gare ni wanda ya kamata a kawo su a cikin garin nan babu gurin da za a kawo su haka za mu tsaya muna kallo bai yayi ba kuma duk wanda ya hau buskan titi ba akan ka'ida ba za mu bi hanyar doka
yanzu haka dai ma'aikatar magajin garin ta sa jami'anta waɗanda suke duddubawa cikin gari inda aka gudanar da irin waɗannan gine-gine ba kan ka'ida ba kuma a kan hanyoyi ko na ruwa ko kuma titina wanda suka ce za su hukunta dukkan wanda suka kama da aikata irin haka Tamar Abari murya Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
Madalla an gaishe ki Tamar Abari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga sarfili da labaran duniya kashi na biyu
jami'an tsaro sun haibe wani mai zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan jiya Lahadi kamar yadda ma'aikatar lafiya ta bayyana kwanaki biyu gabanin zagoyewar ranar juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya kawo cikas ga rikidewar mulkin farar hula a kasar mutuwar bayan nan ta farko ta masu zanga-zanga tun ranar 31 ga watan Agusta ta kawo adadin masu zanga-zanga da aka kashe a cikin shekarar ta gabata zuwa 118 a cewar kwamitin likitocin Sudan an kashe mai zanga-zangar ta harsashi da jami'an tsaro suka harba inji kwamitin ranar 30 shekara guda kenan da juyin mulki ranar 25 ga watan Oktoba karkashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojin kasar Abdul Fattah al-Burhan shekara guda kenan da aka gudanar da gangamin adawa da juyin mulkin na kusan mako-mako da kuma murƙushe zanga-zangar da hukumomi suka yi jami'an tsaron Somalia sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da ya shafa sa'o'i 7 ana yi wa wani shahararren otal a garin Kisamo da ke gabar teku Brigadier General Yusuf Hussein Usman ministan tsaro na yankin ya shaida murya Amurka cewa harin da aka kai otal din Tawakkal ya zo ƙarshe bayan da jami'an tsaro suka harbe wasu 'yan ta'addar al-Shabab 3 masu dauke da makamai yace maharin na hudu dan kunan bakin wake ne wanda ya tarwatsa kansa a farkon al'amarin ya kuma ce mutane 9 da suka hada fararen hula da sojoji ne suka mutu sannan wasu 47 suka jikkata harin na ranar Lahadi ya fara ne da fashewar wani abu a otal din sannan kuma wasu masu dauke da makamai suka kai hari a ginin an ji karar fashewar abubuwa da misalin karfe 12:15 na rana agogon yankin da karshe jiya Lahadi shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya bayyana shirin sa na dabarun yaki da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da yancin cin gashin kai na masu gabatar da kara yayin da yake mayar da martani ga shawarwarin da wata kasa ta gudanar da bincike kan zargin cin hanci da rashawa karkashin gwamnatin da ya gada an kafa kwamitin bincike na shari'a don binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a tsawon shekaru 9 da tsohon shugaban kasar Jacob Zuma yayi akan karigan mulki tun daga shekarar 2009 zuwa 2018 al'ummar Afirka ta Kudu sun gaji da cin hanci da rashawa kuma na suna son kawo ƙarshen sa in ji Ramaphosa a wani shirin talabijin kai tsaye a matsayin mu na ƙasa za mu fita daga cikin duhu da wahala bincike ya gano cewa Zuma ya bar 'yan kasuwa na kusa da shi da 'yan uwansa Atul da Aji da Rashid Gupta suka wawashe dukiyar ƙasa da kuma yin tasiri kan manufofin da aka fi sani da kama ƙasa a Afirka ta Kudu.
Kai da Sarki da Hashim Kumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. Zauren matasa. A sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke duba abubuwan da suke cewa matasa tuwa a kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen da ya hada da yaki da jayici, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattaunawa da matasa na yankin karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanai da suka nuna wasu ‘yan ta’adda na ƙaura yankin daga wasu sa don samun mafaka. A shirin nan na kusa da na ƙarshe, Muhammad Jamil Umar na bayani ne kan kula da duk baƙon da ya shigo yankin, kazalika tattaunawar ta duba zargin wasu jami’an tsaro da yiwuwar wuce gona da iri. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Rima, Buhari Nusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak.
Haɗa kanmu zan iya ce maka yanzu kaman marba gunda nake anguwan Katsinawa muna da kungiya wacce take mai ƙarfi kuma muke taimakon kai da kai mu da muke tare da juna to kaga a duk lokacin da wani ya shigo mu wanda ba mu san shi ba dole ne kafin mu mu'amalance shi sai mun yi karatu a kan shi mun san wane ne shi ina ya fito meye aikin shi meye sana'an shi kafin mu zo mu yadda da shi ya ci gaba da zama a cikin mu saboda a wannan yankin kuma na anguwar Katsinawa muna da wani guri wanda yake matattara ne na ɗan iska kuma yana ya kawo mana na ƙasu a matsayin mu na ɗan anguwan ya kawo mana na ƙasu a cikin anguwan nan saboda a gurin babu abinda ba a sayarwa na batinci wanda ya
danganci
baya zuwa dai abinda ya sawaka na kayan maye to mun yi yunkuri a matsayin mu na matasan da muke anguwan amma saboda ba mu da jagorori manya da ya kamata su taimake mu akan abin nan sai mun yi kokari na mu ciyo mu samu wata damar da zamu danne wannan abun sai abun yazo ya fi karfin mu saboda me ba mu da goyon baya su waye goyon bayan mu hukumomin tsaro su kuma ba damuwar su bane abun da yake zama damuwar su a kowace idan suka zo a ba su return din su su yi gaba
wato ana ta zargin hukumomin tsaron nan kusan zan iya cewa duk abun da za a kabar babu receipt babu komai to kai matsala ina ga ba aljihu ba maganin ba gwamnati ke sa ai wannan ba sai dai wata kila wasu jami'ai masu ba wanda suke menene bar gurbin jami'ai suke wannan Ibrahim mai zaki
na'am ka san duk abin da da ayi shi hukuma za ta shi ba rubuce ba to da yazo a tsarin yanda su hukumomi suke yi ba sai dai suna yin amfani da shi ne saboda su cimma wani burin su aiwa haka kuma yana illata mutane saboda mai kamar dazu ne muka da wani guntun bayan aka ce in dai har zaka yi abu ne a tire maka harajin zaka biya ko kuma kuɗi da zaka biya in dai har kana da irin kuɗin nan ko da shi zaka yi irin wannan harkallan so kaga in dai mutum ya yi irin wannan abu ya kamata a yanke mai hukuncin da ya dace ba wai sai a sa biya kuɗi kaza ba kuɗi kaza saboda in dai kuɗi ne ka biya ya ci gaba da yi kenan so sannan ni kuma shawara da nake son in ba wa matasa akan abin da za su yi wajen taimakawa da zakulu ga irin wannan muggan mutane na daya matasa ya kamata su sa ido akan al'amuran da ke tafiya a unguwannin su kamar shigowar baki na farko kenan duk wani baƙo haka wanda ya ba su yarda da shi ba ya kamata ma a mai bincike asalin bincike akan a tuntuɓe shi daga ina ya fito daga ina ya zo kuma me dai kuma me ya kawo shi sannan ina son ƙara ba mu matasa shawara yana da kyau matasa su samu wato aikin yi kamar misali wanda za su dogara da kansu ka san wannan miyagun ayyukan da su kwace waya kwace jaka kashe dan goya kwace da su waya waya da ka samu duka wannan akan rashin aikin yi ne matashi ne irin yana dan shaye-shaye su abuwa kare yana bukatun yin shaye-shaye kuma ya ga bai da kuɗi zaka samu sai dai je taro abokanan shi su je su yi wannan ko su fasa shago ko su kwace ko waye-waye kaga amma in dai matasa suna da dan aikin yi dai wanda za su dan yi aikin su samu kuɗi ina da tabbacin cewa wannan abubuwan insha Allah zai rabu saboda in dai matasan anguwanni duka suna da aikin yi mujin wani ya zo musu da wani idea irin wani akaso an ce idle mind a devil workshop in dai wani zo musu wani ra'ayi akan su je su abu kaza su samu kobo kaza in dai suna da nasu na dogaro kansu kaga ba za su bi wannan shawaran ce ba saboda sun san akwai inda suke bi su samu kuɗi so irin wannan abubuwan da dan samu insha Allah dan zakulo su miyagun mutane wanda suke damu mutane
yawa bari nusu kumriya za ka ba da shawara da kuma shin duk matasan nan da muke gani in dai ba waɗanda suke gararan ba duk suna da wata sana'a da suke a yankin garamar hukumar Karo
to shawara ta farko ga shugaban karamar hukumar Karo da sauran masu fada aji na wannan karamar hukuma tabbas abubuwan da suke kara sa 'yan ta'addan nan akan hanya irin ita rabenu da ita karon take fito ta bullo da shi akwai na 'yan mashin akwai na 'yan keke akwai na masu motoci wanda suna da wani tsari in safi gari ya waye kullun in ka fito za ka yi aiki ka yanka idan ba ka yanka ba idan karfe 4 ta yi sai a rufe hanya ana duddubawa an kazo an kara da receipt ka wuce in baka da shi a kama mashin ɗinka a kai local government kai bilin 3,000 kaza so wannan tsari ne wanda yake haraji abu ne wanda yake duk wani da na kwarai ya kamata ya biya shi domin a samu ci gaba da ayyuka so kaga irin waɗannan abubuwan sai kaga an je an debo waɗansu bata gari ɗan jagaliya an watsa su akan hanyar nan wallahi duk kwacen da ake yi da dauke-dauken nan su ne suke yin irin waɗannan abubuwa a bakin hanyar nan so kaga ya kamata ita local government ita ta fito da wannan abun take siyarwa da kamfanoni su kuma kamfanonin nan suke debo irin waɗannan mutane suke waɗannan aiki da su so ya kamata ta bullo da wani tsari waɗanda su waɗanda take siyarwa da irin waɗannan abubuwa su tabbatar da cewa sun debo mutane waɗanda ya kamata su yi aiki ba a cutar da al'umma ba shawara ta ga karamar hukuma kenan su kuma masu ababan hawa din nan tabbas muna jin irin koke-koken su da irin yadda jami'an tsaro suke musu abubuwan da ba su dace ba dan ni kaina wani lokacin na ga wani abubuwan ya tsaya har tsayawa nake ai ta fada da ni akan irin wayannan abubuwa na zaga zaluncin ya yi wa kuma inda kuɗi na zan iya cirewa da taimaka ne a wani abu in taimaka masa dan ba zai yi wa mutum ya fito yana nan wani ma ya fito ya nemi abin da wani ma hafci za a bashi ya je dan samu abin da zai rike iyalinsa
ne hafci
misali yawa idan ka dan gaji wanda bai da wani abun hawa sai ka dan bashi ba ya je dan samu na wanda zai rike yaransa to kaga irin waɗannan abubuwa ne ya kamata
a can yankin wurin kira abun soja
soja haya ai karanta ka baya tun safa ne haddare shi ko wannan za a dan baka awa ɗaya ne ka dan samu wanda za ka dan ci abc to kaga su kansu ya kamata su dinga ba gwamnati haɗin kai wurin ganin cewa irin waɗannan dokokin da aka fito da su mutum da ka fito aiki ne da safe ɗan takardar da zaka biya naira 100 ba gagarar ka tai ba su ro something ina ganin su suka fara ba su wata stika da suke mannawa akan gaban keken su ina ganin in ban manta ba lokacin da suka fito da tsarin keken ma baya wuce 100 da amfani
suka dage wasu akan ya zama suna bin daidai hanyar su kansu ga hanyar moto stay on your lane
matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kemu za mu kawo shirin ƙarshe a madadin matasan karamar hukumar Karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo shirin ni Nasura da Maili Kaya ke cewa sai wani makon
assalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanun jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka tajirin nan da yafi kowa kuɗi a nahiyar Afirka Alhaji Aliko Dangote ya baiwa ɗaliban da suka kammala jami'ar kimiyya da fasaha dake Wudil a jihar Kano guraben aiki jaridar The Guardian ta ruwaito mataimakin shugaban jami'ar Professor Shehu Musa na cewa tajirin wanda aka sauya sunan jami'ar zuwa sunansa ya ce zai dauki ɗaliban da suka kammala jami'ar da matakin degree na daya wato first class da kuma second class offer aiki ba tare da bata lokaci ba ita kuwa jaridar The Nation ta bayyana cewa dan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi da mataimakinsa Dattin Baba Ahmed za su fara wani salon yakin neman zabe a kasuwannin Najeriya kamar yadda babban jami'in kula da yakin neman zaben su na jam'iyyar ta Labour ya bayyana wa jaridar The Guardian Chief Joe Martins Ozodike ya bayyana cewa wannan salon yakin neman zabe ya sha bamban da wanda aka saba yi a can baya ita kuwa jaridar The Punch cewa ta yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta dawo da wasu ƴan Najeriya 542 gida bayan da suka makale a kasar hadaddiyar daular Larabawa wata sanarwa da ta fito daga hukumar da ke kula da ƴan Najeriya da ke zaune a kasashen waje ta bayyana cewa an dawo da ƴan Najeriya ne gida daga kasar ta hadaddiyar daular Larabawa ko birnin Dubai wanda kuma jirgin su ya sauka a filin jirgin saman kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe dake Abuja a jiya Lahadi har ila yau zamu koma jaridar The Nation inda jaridar ke cewa rikicin cikin gida tsakanin bangaren gwamnatin jihar Rivers Nyesan Wike da kuma bangaren shugaban jam'iyyar PDP Yuchi Ayu na ci gaba da ruwa inda yanzu haka bangaren gwamna Wike da baiwa bangaren Yuchi Ayu wa'adi na ko dai ya aje mukaminsa kan taron yakin neman zabe mai zuwa ko kuma su dauki matakin da zai kawo karshen duk wata tattaunawa na Marwa Alhaji Atiku Abubakar baya na zaben shekara ta 2023 tuni dai gwamnoni akalla guda hudu karkashin jagorancin gwamnatin Rivers suka kaura cewa wani yakin neman zabe da Alhaji Atiku Abubakar ya gudanar a jihar Edo dake yankin Niger Delta sai kuma jaridar Premium Times da daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi zuwa kasar Korea ta Kudu jaridar Premium Times ta bayyana cewa shugaban Muhammadu Buhari zai halarci wani taro ne da hukumar lafiya ta duniya ta shirya na kwanaki biyu akan ingancin amfani da rigakafi domin yaki da cututtukan zamani daga cikin gwamnonin da za su mara wa shugaban Muhammadu Buhari baya hadda gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da kuma gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello karshen sharhin jaridun kenan huta lafiya
an gaishe ka baban gida Jibril da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin sanadaran jiya Lahadi cewa Rasha ce ka ira ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu yayi cewa Ukraine za ta iya tayar da bom nukiliya da makirci a sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shoigu ya shirya taro da takwarorinsa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bom din nukiliya kowa ya fahimci komai da kyau kowa ya fahimci wani ne tushen duk wani makircin bom din nukiliya da za iya tunani a cikin wannan yakin wani harin da ake kyauta zaton na ƴan ta'adda ne suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin Niger kusa da kan iyaka da kasar Mali ya kashe mutane 11 kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaida a kamfanin dillancin labarai AFP jiya Lahadi an kai harin ne akan wata hanya mai nisa a yankin da ake kira iyakoki uku tsakanin Niger da Mali da Burkina Faso da ke fama da matsalar ƴan ta'adda masu alaka da alƙa'ida da kuma ƙungiyar ISIS gwamnatin mulkin sojan Sudan ta janye izinin wata ƙungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da tamaka ta gaban kotu saboda katse yanar gizo a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar da ta gabata inji ƙungiyar jiya Lahadi
To masu sauraro ji haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni. Da injiniyan mu ne yau, nace taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Thank you.